Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare nake da Hanifa Isa da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Talata, 7 ga watan Disamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta daukan matakin kyale gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi kaurin suna su wakilci kasashensu a majalisar ta kasa da kasa. Dubban 'yan kasar Sudan sun yi zanga-zanga a Khartoum babban birnin kasar da kuma sauran wurare domin nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don neman mafita ga sabon nau'in coronavirus.
Haɗa kai da bangaren lafiya da kuma jami'ai wanda su ba bangaren lafiya ba. Za a ƙara zama tare da su, ya zama ana bibiyar juna wata uku wata biyu ana tattaunawa a kai da haɗa kai domin a yaƙi ta cuta sannan.
Najeriya ta shiga takaddamin diplomasiyya da wasu ƙasashen Turai kan sabon nau'in cutar coronavirus.
Omicron an gano ta ne a ƙasar Afirka ta Kudu. Ta iya yiwuwa a jikin wani ko kuma wasu wanda ciwon kanjamau yi musu tasiri sosai.
Sai a kasance da mu cikin shirin don jin cikakken rahoton. Kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin tsakan mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta daukan matakin kyale gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi kaurin suna su wakilci kasashensu a majalisar ta kasa da kasa. Kwamitin tantancewa na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa cikin makon jiya cewa zai yi ɗage aikin bitar buƙatar 'yan Taliban da gwamnatin Myanmar ɗin da suka yi ƙaurin suna ta neman wakiltar ƙasashensu a majalisar mai wakilai 193. A saboda haka jakadun da tsaffin gwamnatocin Afghanistan da Myanmar suka nada a yanzu za su ci gaba da zama a kan mukamansu, hukuncin da ya samu goyon bayan babban zauren Majalisar Dinkin Duniyar. A jiya Litinin ne dubban 'yan kasar Sudan suka yi zanga-zanga a Khartoum babban birnin kasar da kuma sauran wurare domin nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba. Masu zanga-zangar dai sun ce 'yan sanda sun jefa barkonin tsohuwa domin su tarwatsa su lokacin da suka tunkari fadar shugaban kasar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton cewa an kuma yin zanga-zanga a wasu garuruwan da ke wajen babban birnin kasar da suka hada da Kasala, Sennar da Port Sudan. A ranar 25 ga watan Oktoba, sojojin Sudan suka kwace mulki suka kuma kame jami'ai masu yawa a gwamnatin kasar ta rikon kwariya. Wannan shine juyin mulki na biyu tun bayan da aka fara zanga-zangar game gari cikin watan Afrilun 2019 da ta yi sanadin tsige shugaban da ya dade yana mulki Umar al-Bashir. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin wata ganawa daga nesa ta yanar gizo da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Vladimir Putin na Rasha za su yi a yau Talata, shugabannin biyu za su tattauna game da tsarguwar da suka dade suna yi wa juna, inda za su tunkari batun gaugawa na sojojin da Rasha take jibgewa a bakin iyakarta da Ukraine. Babbar ayar tambayar da take da tasiri a tattaunawar da kuma batun da masu yin sharhi da shugabannin siyasa suke muhawara a kansu ita ce walau Putin zai kaddamar da hari daga nan iyakar ko kuma yana yin amfani da sojojin ne domin matsawa Biden lamba ya bashi tabbacin cewa Ukraine kasa a tsohuwar tarayyar Soviet ba za ta taba kasancewa wata cibiya da kungiyar kawancen tsaro ta NATO za ta rika amfani da ita wajen kaifar maki ba. Kazalika shugabannin biyu suna da jerin wasu bambance-bambance masu zafi da za su tattauna a kansu, kama daga tsangwamar da Rasha take yi wa 'yan adawa da batun masu yin kutse a harkokin sadarwar yanar gizo da ke cikin Rasha, ya zuwa ga goyon bayan da Moscow take baiwa gwamnatin karfa-karfa a Siriya.
In an zama kaɗan, Hanifa sake dawowa da labarai, amma kafin nan, a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar hana 'yan ƙasar ta shiga wasu ƙasashen Turai, ciki har da Burtaniya, sakamakon ɓullar sabon nau'in cutar coronavirus da ake kira Omicron, gwamnatin ƙasar ta shirya wani taron ƙoli na kwanaki uku da ya haɗa da masu ruwa da tsaki daga ciki har da wajen ƙasar don bita ci gaban da aka samu da kuma ƙalubalen da ake fuskanta wajen aikin yaƙi da cutar a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Wannan dai shine karin farko da aka shirya irin wannan taro tun bayan bullar cutar ta COVID-19 a Najeriya a watan Fabrairun shekarar 2020, lamarin da ya janyo koma baya ga harkokin rayuwa ta yau da kullum. Dr. Aminu Magashi Garba shine shugaban kwamitin da ya shirya taron, ya bayyana mahimmancinsa a wannan lokaci.
Wannan taro kusan kowa a Najeriya, duk wani jami'i na gwamnati yana cikin wannan taro, daga bangaren majalisar dokoki da shugabannin harkar lafiya da kungiyoyin masu zaman kansu da sarakuna, kowa yana wannan. Ɗaya daga cikin abin da ake tattaunawa a kan wannan taro shine haɗa kai da bangaren lafiya da kuma jami'ai wanda su ba bangaren lafiya ba. Za a ƙara zama tare da su, ya zama ana bibiyar juna wata uku wata biyu, ana tattaunawa a kai da haɗa kai domin a yaƙi ta cuta. Sannan kuma wani sabon strain ya ɓullo kai, duk shi ma ana tattaunawa a kan wannan domin a sami mahanga wanda zai tabbatar cewa Najeriya ta yaƙi wannan cuta, kuma mun fito da shirye-shirye da za mu shiga sabon shekara domin mun ƙara himma.
Kawai yanzu dai mutane 214,513 ne suka kamu da cutar, yayin da aka rasa mutane 2,980 daga ciki. Mutane 207,403 ne suka warke daga cutar da ke rikida zuwa wasu nau'uka. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya, Professor Abdulsalam Nasidi, ya bayyana illar sabuwar nau'in cutar ta Omicron da ta bulla a ƙasar.
To wannan abin da ya bullo ba abin wasa bane, domin idan wannan nau'in cutar da ya fito bullo yanzu yake ta bazuwa da sauri, yafi duwan da muka sani da nauyin yana bazuwa, kuma yafi kama mutanen da suke kamar ƙasa da shekara 12. So abin ban tsoro ne, yana kama mutanen ma da aka riga aka yi musu allurar rigakafin duk gaba ɗaya. Amma maganar mai daɗi shine wanda suka aka riga aka yi musu allurar rigakafin ko sun kamu da wannan sabon nau'in cutar, baya jawo cuta mai tsanani, kuma rabansu su mace ɗan kaɗan ne. Amma abin da ke ba kowa tsoro shine ba mu san inda ya nufa ba, kamar ya yi mana shigo-shigo ba zurfi ne, muka yi wasa sai janye duka mu biyu ruwa. To shi yasa kika ga kasashen Turai sun firgita sun ji tsoro.
To sai dai a cewar shugaban kwamitin fadar shugaban kasa da ke yaki da cutar ta COVID-19 a Najeriya, Boss Mustapha, kawai yanzu an samu nasarori, amma muhimmin abu shine ƙara samun haɗin kan jama'a wajen karɓan allurar rigakafi.
To zan ce an samu nasarori da dama bisa wannan ayyukan da ake yi. Yanzu muna kokari ne mutanen mu su karɓi wannan vaccine din nan. Mun tabbatar akan cewa dan mutanen mu sun samu vaccination din nan zai taimaka kauda wannan cutan ambaliya da coronavirus din. Amma mutane mun ba su samu vaccination din nan ba zai bada wahala kwarai.
Dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar, Dr. Tanko Yusuf Sununu, ya yi ƙari da cewa
duk abin da ya zo sabo mutane suka yi ɗari-ɗari da shi, amma ba wannan lokacin da yake ba akwai labarai da ƙarerake a yanar gizo masu cewa waɗanda yake suke iya ruɗa ba ma kai wanda yake da ilimi ba, ko wanda baya da ilimi ba, ko mai ilimi. Wannan kalubale ne da yake gaskiya dole sai an tsaya an tasamma. Amma abin da kasan 'yan Najeriya su gane, idan da aka samu kusan yadda miliyan 7 sun an shi wannan rigakafi, har yau in ba jita-jita ba, ba wani wanda zai kawo mutum guda da yake ce ya ga ya samu wani illa da yake wani matsaya zai tayar da hankali akan wannan alluran rigakafi, ya isa ya zama izina cewa lallai shaida ne wannan rigakafin yana da ingantacce ne kuma baya da matsala ga rayuwa.
Taken taron dai shine kawo ƙarshen annobar ta COVID-19 tare da komawa rayuwar da aka saba, ana kuma sa ran cimma hakan a shekara mai kamawa ta 2022. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran.
A jiya jiya Litinin, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta Kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan kabilar Sifaniya da kuma wasu tsiraran kabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da na jiha domin ƙara ƙarfin kada ƙuri'an fararar fata na jihar Texas. Attorney General Merrick Garland ne ya bayyana gabatar da karar wanda shine babban matakin shari'a na farko da sashen shari'ar jihar ya dauka tun bayan da kasar ta fara sake fasalin zaben gundumomin bayan kammala kididdiga ta shekarar 2020. Jihar Texas ita ce jiha ta biyu mafi girma a Amurka da kusan mutane miliyan 30, ta kara girma sosai tun bayan da aka yi kididdigar ta 2010 da karin kimanin mazauna miliyan 4. Saboda haka ne jihar ta samu ƙarin kujeru biyu a majalisar wakilai mai wakilai 435. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya fito da jadawalin lokaci mai tsawo a jiya Litinin wa takwarorinsa mambobin Democrat wajen zaɓe da kuma amincewa da kunshin kusan dala biliyan 2 don inganta lafiya, ilimi, canjin yanayi, dokar shige da fice kafin bukukuwan Kirsimeti. Majalisar wakilan sun riga da sun amince da sigar ma'aunin, amma 'yan majalisar dattawan Democrat suna shirya yadda za a samu sauyi idan sun cimma yarjejeniya. 'Yan Democrat za su buƙaci duka kashi 50 cikin 100 na ƙuri'unsu na mambobin zauren. Bugu da ƙari kuma suna buƙatar ƙuri'ar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris domin zartar da dokan mambobin Republican na mutum 50 da suka kyamincewa. Idan har kunshin da shugaba Biden din ya gabatar a matsayin shiri na gina tsari mai kyau ya wuce majalisar dattawa da sauye-sauyen, majalisar wakilan za su buƙaci sake kada ƙuri'a kuma kafin su aika wa shugaba Biden domin ya saka hannu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, a karan farko cutar coronavirus na neman haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin kasashen Afirka da wasu kasashen nahiyar Turai. Sai dai ƙwararru a fannin diplomasiya sun ce haɗa ƙarfi da ƙarfe shine mafita. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masana kimiyya suka dukufa wajen gudanar da bincike akan sabon nau'in coronavirus da ake kira Omicron. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Najeriya da yana cikin jerin kasashen duniya da aka samu rahoton bullar sabon samfurin cutar corona mai lakabin Omicron, wadda yanzu haka ƙwararru a fannin kimiyyar cutuka da daƙile yaduwarsu ke yin fashin baki tare da bincike akan ta. Farfesa Isa Abubakar Sadiq shine daraktan cibiyar bincike da daƙile cutuka masu yaduwa ta Jami'ar Bayero Kano.
Omicron an gano ta ne a ƙasar Afirka ta Kudu, ta iya yiwuwa a jikin wani ko kuma wasu wanda ciwon kanjamau yi musu tasiri sosai, ya zama na garkuwar jikinsu ta rugurguje. To sai kuma ita ta corona ta zo ta shiga jikinsu, ta dade a jikinsu tana ta musu tasiri. To irin hakan shine sai wato ita ƙwayar cuta ta corona wacce aka sani dama tana da wata al'ada da take canza yanayinta. Wato in ka kwatanta da ta delta wacce ta bullo watannin baya, wannan ta rubanya ta so biyu, kuma ta rubanya asalin ta farkon da ta fito wajen kashi 30 kenan.
Kazalika Farfesa Isa Sadiq yayi ƙarin haske dangane da tasirin Omicron na ƙwayar cutar corona a tsakanin al'umma.
Ita wannan ƙwayar cuta ta fi saukin yaduwa a bainar al'umma, shi yasa ake tsoranta ake ganin idan ta shigo gari kamar za ta yadu fiye da ta dadin. To amma kuma izuwa yanzu su ma'aikata da suke ganin marasa lafiya sun ce tsananin ta ba shi da zafi sosai, saboda haka idan hakan ya kasance wannan zai zama wani abu ne mai dan dadada. Amma dai wannan da yake sabon abu ne, dole sai an ci gaba da ganin marasa lafiya suna bulla da wannan cuta, sannan za a dada tantancewa.
Wannan sabon samfuri na corona mai lakabin Omicron na neman haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin kasashen Afirka da wasu kasashen nahiyar Turai da Asiya, inda ya zuwa ƙarshen makon jiya kasashen Canada da Burtaniya da Singapore da kuma Indonesia suka dakatar da 'yan Najeriya ko bakin da suka ziyarci Najeriya shiga cikin kasashensu. Al'amarin da ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Ohanire ya bayyana a matsayin rigamalar masallaci ga ayyukan hukumar lafiya ta duniya da kuma ƙwararrunta. Farfesa Kamil Sanifage na Jami'ar Bayero Kano masanin diplomasiya ne kuma ya yi tsokaci a kan wannan batu.
Yanzu misali a Afirka, yawan wanda muke rasawa ta malaria ya fi yawan mutanen da aka rasa a corona. Don haka dai wannan diplomasiya ɗin ta siyasar duniya kamata ya a ce a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tunkari matsalar nan ta corona. Shi babu zancen a ce wannan Afirka ne ta zo, don shi kanshi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya koka da wannan cewa bai kamata ƙasashen da ta fito ba har suka zo suka yi ƙoƙarin sanar da duniya a ce za a musu wariya.
Ya zuwa ranar Litinin ɗinnan an ba da rahoton ɓullar samfurin Omicron na cutar corona a ƙasashen duniya 23 waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka da Turai da Asiya da kuma India. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta, a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafa mu yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu dai agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 12:17 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
A lokacin gama dina.
Dambata
kanina ne wani wani ke cewa sai aka cire shi saboda ni sai aka sa wani wanda aka kawo din sai na dauko kudi ma 1.5 million naira na bashi da shi ku je ayi aiki alkhairi
kamar yanzu abinda Alhaji Jamo da yake magana akan maganan local government Dambata cewa an cire kaninsa, wanda kuma ya kamata i gane cewa kafin a cire kaninsa wani aka cire aka sa shi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sado ma duk wani sabon shiri na tsaka mai, muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku kashi na uku na muhawara nan mai zafi da muke sauraro ana yi tsakanin Alhaji Ahmadu Haruna Zago wanda ke kirarin shugabancin jam'iyyar APC ta jihar Kano, amma bangaren Ibrahim Shekaru tsohon gwamna wanda aka haɗa shi da Honorable Zakale Ibrahim Salina sakatare kuma ga takardan bangaren wato shi Gona Ganduje da kuma Abdullahi Abbas da wannan jam'iyya din. Wannan muhawara dai Mahmud Ibrahim Kuli wakilinmu na Kano shirya mana ita, kuma a shirin yau za mu tashi ne daga jin abubuwan da suka janyo rabuwar kawunan wannan jam'iyya har ta kai ga suka yi bangarorin da suka kira tarurrukansu na daban a kwanakin baya da aka nemi su zaɓi shugabancin jam'iyyar nasu. Sannan kuma gaskiya ne gwamnatin jihar Kano ta Ganduje tana kwantata su Malam Ibrahim Shekarau din. To ga Mahmud da ci gaba wannan muhawara.
Me yasa ne su Ahmad Haruna Zago da suka nemi lashi zaben nan kuka nemi ku hana su, misali a gwamnati cikin da kuna samun goyon bayan gwamnati, don an ce za su yi a cibiyar koyar da matasa ta sani Abaci kuma aka kai jami'ai da sauransu aka dai aka yi ta abin nan?
Ina son gaya maka Mahmud, wato ko mu dai ba abin da ya shafe mu da taron da suka yi. Wannan taro duk mai hankali ya riga ya san cewa ko da shi da babu wasu dai ubansu daya.
Me yasa baka ce ubansu
daya? Yawwa, abin da yasa shine ba jam'iyya ba awon igiya ba ce, ba kawai haka kawai in ka kwashi iska kawai ka zo ka ce ko shikenan ka zo ka tara mutane ka zo ka yi zabe ba. Abin da ta kamata ka yi shine ya kamata ka bi dokokin jam'iyya yanda aka sa su. Ba yanda za a yi jam'iyya ta ƙasa mai daraja kamar APC a ce ta turo malaman zaɓe ta zo ta ce ko a zo za a yi zaɓe, ta sa lokaci ta sa guri ta zo ta yi visiting ɗin wato ko INEC ta yi visiting ɗin 'yan sanda, ta zo headquarter jam'iyya ta tabbatar da kanta kuma ta zo ta gudanar da zaɓe haka kawai wani izo ya ce ko shi ma ya je ya yi zaɓe kuma nasa ma halaccece ne. Na so in tabbatar muku, wallahi wallahi Allah kenan, babu wani mutum da aka je aka turo daga headquarter jam'iyya ije gudanar da zaben shugabanni idan banda wanda aka turo wanda suka zo suka yi a Indo Stadium. Wannan ita jam'iyya ba hauka take yi ba, ya kamata ka gane. Kuma ai an riga an tabbatar, domin ita dai wannan jam'iyyar da ake wa ƙarya ita ce dai ta ƙara turo ƴan appeal committee. Wannan appeal committee shine wanda ya shiga zabe yaga ba a yi ma daidai ba, to ga appeal committee nan karkashin shi Dr. Tony wanda jam'iyya ce ta turo shi, ya zo ya zauna ya yi hira da ku ƴan jaridu, kai ma ka yi hira da shi, sun zauna a headquarter jam'iyya fo kwana uku hudu babu wanda izo da maganar cewa shi an masa ba daidai ba.
Abin da kuka yi fa suna cewa ma dama wai kun samu daki ne kun rufe kun yi harka
ko ma me aka yi, ya kamata ka gane cewa
suna zargin cewa shi wannan committee na Dr. Tony shi ma kamar ya goyi bayan ku ne, ko da yake su sun ce dama ba su da matsala.
Ba ma mun ba ai baka tsawana ba ai shi da
gani na da za ka ji Allah da wannan batu ne cewa to
na farko ma dai abin da ka gane ba
shi abin da yake cewa jam'iyya kaga har rantse maka ma yayi
sosai kuwa
jam'iyya su ta sani babu kuma wasu jami'ai da aka turo daga Abuja da suka yi wani aiki in ba nasu ba, don haka su jam'iyya ta sani. Me zaka ce?
To na farko dai manzo Allah sai sai idan aka zance in ka fara rantsuwa kar a kiran shanka ya haramta rantsuwa akan abin da ba baka ba, ita rantsuwa ba da ita ake yi ba wanda ba shi ce rantsi, kaga anan bai wata dauke
da ko kuma mutum ko mutum ya tabbatar da gaskiya ne kawai
duniya kowa ya gani bayan mun kai hudu mu an yi posting din sa a hirko da jami'a bayan turawan zaben karkashin professor Sani Bello suka kai da hudun su a dakin uwar jami'a a conference din ta aka suka zauna suka sami shi da hudun su cewa sun gama, kuma a lokacin da suka ce an ce su ne suka ce musu gabanni uwar jami'a ta ga duniya cewa wannan tuzo ma Kano su zo su yi aikin zaben ba su ma kawar fort ba ai sai da baka su ba yan siyasa bane awai igiya ne su
a ai
shi delegate ko Abuja in ka je Abuja zai zabe ka bance ni in zai zabe Abuja ai ana zuwa Ibu Sakwaya a ware a tare mutane anan sai a ware delegate a ba su takin su a daibe su a motoci a kai su Ibu Sakwaya ka ji daya a kaidan zabe za ma zaka hada da delegate da yan gurin jam'iyyar kowa sai ka tara su a gudu daya duk delegate din da zai zabe sai a ware a bashi tabi mu abin da muka yi mun tara mutane a sana bashi santa yusanta
to a isa ku haka kawai ku je ku kirkira abu ku ce
wai
wallahi a haka ku da isa ku da mutane ku sanar da siyasa ku ce sa
kawai yan sanda da
mai ya kawai ku
sai zargin wasu yan sanda sun zo sun kada uriya
wato
misali ake zargi misali
abinda ko iya hamayya ba wai siyasa
ya mana baya mana
a ba magana ta gaskiya
yan sauka
ai magana ce ta gaskiya
shi abinda bai gane ba
a abin da ne ba ko kuma
kiyaya
ta sa ku gane
kurdiya yan shin kowa ne dai kenan. Kuma abu na biyu ita jam'iyya tana da ka'idojinta, dan ka je ka tara mutane a guri a rufaffen guri ka tara su baka san ma waye delegate din ba baka san ma waye mai jefa kuri'a ba ai wannan ba shi bane demokradiyya. Demokradiyya zaka tara mutanen ka ware delegate ko wani gama ka ware delegate ka ba su takdin su
to ai ba ku da yabe su
ka fahimce
ai ba ku da su ni na da takaddu
mu dai anamu mu dai anamu mu dai anamu ba da jefa kuri'a
ka gane
yanzu Alhaji Ahmad Haruna Zogo ga matsaya da aka yi cewa su kun ja daga dukan ku
a ba mun ja daga ba a amma akwai wani abu da ya kamata ku gane wani abu da
haka
ai su ma sun sani
haka ji a
haka ji
na wai shugaban jami'a
ne shugaban jami'a
halalce
wanda aka ba shi ya ba gaskiya ba
haka ji honorable Ibrahim Zakari sunna wai shugaban jami'a
ne wato ya kamata ko in tabbatar maka da cewa ba wai maganan Alhaji Ahmadu ba ba wai magoya baya ba ko shi karan kansa idan zaka tambaye shi tsakaninsa da Allah ya san cewa ko shi ba shugaban jam'iyya bane kawai
a ba gaskiya bane
shugaba ne na ƴan tawaye
kuma abu da biyu da nake so ka ga maka ina so tabbatar maka ba ana cewa
doka ne
mai girma sa dauna shi ne shugaba ba shine jagoran su
kamar yadda
ina so in tabbatar maka
shine
jagoran ina so in tabbatar maka inda a ce wato da gaske ne mai girma Sardaunan Kano ya yadda ma cewa ko wannan gurin da yake ya tsoma kansa a ciki da a ce da gaske wato shugabancin na gaske ne ina so in tabbatar maka babu yanda za a yi ma ya sa Alhaji Ahmadu Haruna Zago ya zama shine shugaba da wani nasa na jikin sa zai dauka
ni abin da nake so ka gane
amma da yake ka gane
wani ne
Abdullahi Abbas
wani ne shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano
shine Abdullahi Abbas
Alhaji Ahmadu Haruna Zago wai shugaban jam'iyya.
A wannan kuma
Ahmadu Haruna shugaban jam'iyya.
A ba a
wannan ko
dalilin shi ne ka sa fitina.
Ka fahimce ni.
Amma shi ma ya riga ya san cewa ba haka bane.
Ji mana.
Ya san ba shi ne
shugaban
ba. Ya yarda da iya ta waye. Ya yarda yayi fishi.
Ya yarda an
shi ko bai da ba. Fishi da yake yi ya ce har ma ya ayyana kansa shi shugaba ne. Kuma bata kamata a ce mutum ya dinga daukar mataki lokacin da yake cikin fishi ba.
Wannan tambaya guda da shugaban referee na. Ya yi da aikon sansa ko dokar da ya ko bai da ba.
A to dama aikon sansa
ta mai kace.
A ne an yi da aikon sansa.
Ya yi da a saifin ko bai da.
Ɗan takara ke.
Saurara mana.
Eh.
Ka saurara mana.
Eh ya yi da. Ya yi da aikon sansa.
Ka saurara mana.
Ya yi da ɗan takara
ke. Aikon sansa. An sa dole ka tsaya.
Eh.
Na ga maka kaidar jami'a ba uku ne. Ko ka sai form a jiha.
Ko ka sai ba wannan duk ba wanda yake musu akan haka.
Ai da ne ko?
Ina zo
aure. Amma baka sai form ba domin baka zo wajen screening wanda aka tura.
Ai ba kai
da kamar dukkan jami'a ba.
Ina zo.
Ai da ka zo da za mu gani.
Ina zo. Ina zo
Ai da za mu gani
ka shi girin nin.
Kai ka shi. Ina zo na zan yi screening. Amma inda a ce kai ka
za ka gani kai da
yawa na zo na ga list din ƴan takara
a
Indo.
A Indo
na zo a Indo.
Eh kware ka. Kace wannan ku a gidan gwamnati.
A wannan a gidan gwamnati. Wanda su malaman zabe su
kuma wannan zaben ina.
Na Abuja.
Sarina. Wai shugaban dan da mai ta maka. Wane ne shugaban APC a jihar Kano yanzu zan san da nake da kai.
Kai ma ka riga
ka san Abdullahi.
Ba magana bangare ba.
Bangaren
su. Halicacce.
Waye kai da? Waye kai da shine
shugaban. Halicacce ko ku a'a na tawaye.
Ina zuwa ne.
Idan na
tawaye ina ba mun doka.
Idan halicacce ne wanda hukuma da al'ummar jihar Kano suka yarda Alhaji Abdullahi Abbas.
Waye kai da shine shugaban APC?
Ba ma yarda ba. Ai in kace wanda na yarda ni karan kai da wannan daban.
Ina da idan misali ɗan bangaren kuwa su
ke. Wannan bangare ba maganan bangare bane magana ce ta
to ai kaga
wane ne aka zaba shugaban
a bangaren
APC
ba maganan
bangare ba
to madalla to jama'a nan zamu jaburki a wannan karo sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa mu dawo mu ci gaba da shirin mu na gaba da sauraron wannan muhara din kuma a rana ta yau din zamu ji anime sasalar wannan rikici mai janyo shi tun asalin sa har aka zo aka samu wannan bangarorin guda biyu masu sabani da juna sannan kuma me ya faru da tsohon gwamnatin jihar Kano din kuma dan majalisar dattawa Santa Kabiru Gaya wanda aka ce ya yi tawaye ko kuma ya janye jikin sa daga yan bangaren shekaru wanda da yake tare da su kuma daga baya zai kuma yana tare da gwamnatin Ganduje duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatan mu duba shirye mai zuwa Allah ya kai mu yanzu kan abin da dan su bakin namu Alhaji Ahmadu Haruna Zago da shi Honorable Zakari Ibrahim Sarina da kuma shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali ni ne Aliyu Mustafa Sokoto muke fatan mun ba ku lafiya daga nan Washington DC assalamu alaikum
to madalla a gaida malamai don nan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
an ji cewa a jiya litinin ne babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukar matakin ƙyale gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa A jiya litinin ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan ƙabilar Sfania da kuma wasu tsirarin ƙabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da ta jiha domin ƙara ƙarfin kada ƙuri'a fararen fata ta jihar Texas.
To madalla a gaishe ki masu raro. A nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wato sau'i biyu kenan inda za ku ji bambantar ra'ayoyi da ƙwararru da masana harkokin kiwon lafiya kan sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da za mu kawo muku duk a cikin shirin hantsin kafin mu sallama muna mika sakon fatan alkhairi ga Honorable Justice Ala Abubakar Babandugumel da murnar aurar da ƴarsa Salamatu Alugumel da angwanta Injiniya Hisham Mikael Umar wanda za a daura wannan Juma'ar mai zuwa da karfe 2 na ranar masallacin Juma'a dake cikin kwalejin ilimi ta Jigawa Allah ya sa ayi lafiya ya kuma baiwa ma'auratan zuriya ɗaya ba Yanzu a madadin Hanifa Isa ta ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.